Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da Farad da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta sauke zaben wasu kananan hukumomi a jihar Osun, wanda kuma a yau ne ake sake gudanar da shi. Sai kuma batun yajin aiki, inda ayyukan gwamnati na bankuna da kuma suka durkushi a jihar Kano da Jigawa, biyo bayan biyayyar da ma'aikata suka yi a umarnin kungiyar kwadago ta Najeriya na tafiya yajin aikin na gargadi na mako guda. Akan haka ne za mu bude layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi. Maudu'in mu na yau shine ta yaya wannan yajin aikin ya shafe ku. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-5655. Amma kafin nan ga yadda duniyar ta wuni.
Shugaban kasar Palestine Muhammad Abbas bai yi wata ba dangane da hannu da shugaban kasar Amurka Donald Trump yake da shi a Isra'ila da Palestine, a yayin da yake gabatar da jawabi a yau a gaban Majalisar Dinkin Duniya. Ya ce birnin Al-Quds ba na siyarwa ba ne, kana 'yancin Palestinawa ba abun a yi wa yarjejeniya a kai ba ne. Yayi waɗannan kalamai ne kamin ya gaida Majalisar Dinkin Duniya, kafin ya fara gabatar da jawabinsa a daidai lokacin da zai gabatar da ƙudurin ƙasarsa. Ba za mu amince Amurka ta zama ita ce ke shiga tsakanin hanyoyin shiri a tsakanin ƙasashenmu ba. Abbas ya ƙara da cewar tabbas ta bayyana ƙarara. Trump ya nuna son kai inda yake goyon bayan Isra'ila tun bayan ɗarewa daga kan karagar mulki. China ta yi watsi da zargin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi, cewar China na shirin yin kutse a zaben da za a gudanar na ƙasar Amurka mai zuwa, wanda hakan wasu gidajen jaridu na ƙasar China suka kira wannan magana ta General Trump akan magana wadda ba ta da ma'ana. Sauran kuma suka kira shi akan wani tsari ne da yake da shi wanda yake ƙoƙarin gabatar da campaign na shi. Shugaba Trump ya yi waɗannan kalamai ne na ba sabon ba a jiya Laraba a lokacin wani taro na Majalisar Tsaro ta Majalisar Dinkin Duniya. Bayan nan, ministan harkokin wajen ƙasar China Wang Yi ya maida martani da cewar ƙasar China ba ta shiga harkokin cikin gidan wasu ƙasashe a lokacin tattaunawa da manema labarai da ya saba yi. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Geng Shuang yau Alhamis ya nana tafurucin ministan harkokin wajen ƙasar tasu akan babu batun wani abu da ya haɗa da cewar haka. Kuma ya ce ai duniya ta riga ta san wace ƙasa ce ke shiga harkokin wata ƙasa a cikin a duniya. Makomar mai bincike mai na musamman dangane da shishigi da ƙasar Rasha ta yi a zaben da aka gudanar na shekarar 2016 a Amurka zai iya shiga cikin wani hali, domin kuwa wata sabuwa ta kunno kai. Ɗaya daga cikin mutumin da shugaban ƙasar Amurka ya gabatar da sunansa, wanda ake ƙoƙarin wanke shi don ya zama ɗaya daga cikin alƙalan kotun ƙoli, Trump da ma'aikata da makaddashin mai shari'a na ƙasar Rod Rosenrente za su gana yau Alhamis a fadar White House, wanda za su tattauna akan labarin da jaridar The New York Times ta wallafa a satin da ya gabata, cewar Mr. Rod cikin sirri ya ɗauki maganar shugaba Trump akan faifai domin samun shaida da za ta sa a tsige shugaba Donald Trump, domin yana cewa bai cancanta ya jagoranci gwamnati ba. Rod ya gabatar da sanarwa guda biyu, yana musanta cewar yana neman inda zai bayyanar da cewar Donald Trump bai ci canta ba. Kada a manta wannan labarai suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugabannin mata a ƙasar Sudan ta Kudu sun buƙaci shugaban ƙasar da ya baiwa mata kashi 35 daga cikin 100 na muƙamai da yarjejeniyar zaman lafiya ta tanada. Ranar Talata shugaban ƙasar Salva Kiir ya naɗa kwamiti na mutane 10 da aka ɗora ma nauyin alhakin samar da hanyoyin da za a gudanar da gwamnati ta wucin gadi. Mace ɗaya kurum ya naɗa a cikin waɗannan muƙamai guda 10. Mary Ayen Majok, mamba a kwamitin, ta bayyana ma BOA jiya Laraba cewar ba su ji daɗi ba, domin kuwa wannan bai yi daidai ba a ce ba a ba mace ba a ba da mata wanda suka fi ɗaya ba a cikin wannan kwamiti. Ba za su ƙaddamar da kuma cewar sun tabbatar da cewar wannan bai yi daidai ba, domin ya saba ma yarjejeniyar da aka cimma a lokacin da aka sa hannu a Addis Ababa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya ta soki zaben ƙananan hukumomi a jihar Osun, wanda kuma yau ne ake saki shi. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal ya je mana ta bakin babban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe ta ƙasa, Alhaji Aliyu Bello, ga kuma yadda hirar tasu ta kaya.
A yau ne hukumar zaɓe ta Najeriya take gudanar da zaɓen cika gurbi ɗan takarar gwamna a jihar Osun, a wasu ƙananan hukumomi a jihar Osun, kuma komi na tafiya daidai. In ji babban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ta INEC a Najeriya, Aliyu Bello.
Halin da ake ciki yanzu, zaɓen nan da aka shirya za a yi shi yau, yana gudana kamar yadda aka tsara shi ba tare da wata sangarwa.
To, ko an samu wasu matsaloli a game da wannan zaɓe?
A ba wata matsala da aka samu daga kayan aiki zuwa ma'aikata, komi an kai kuma ana yin zaɓen.
Kuma ma'aikatan ku sun fito da wuri kenan?
To, ai, ko a wancan ba an fito da wuri ba, lantana a wannan da yake kare shi ne, da aka an cewa kan lokaci ba a samu jinkiri ko tangarɗa ba. Abin da mutane ya kamata su gane shi ne, a wurare daban-daban waɗannan rumfuna suke ba a tare cikin gari ɗaya suke ba, ƙananan komai hudu abin ya shafa, da haka sai an jira kowace ƙaramar hukuma da gidan da take da haɗa ta kare sakamako ko kwanan tara a bayyana wa jama'a kuma da a ci da sakamako.
Haka ma, na ji ta bakin wani da ya ga yadda ake zaɓen.
Sunana Gado Nilo.
Na ji Gado nan birnin Oshogo, akwai rumfa da aka yi zaɓe a wajen ku ne?
Akwai rumfa da aka yi zaɓe na cikin Oshogo.
To, ana cewa mutane sun fito sosai a wannan zaɓen cika gurbi. Yaya batun tsaro?
Ka akwai tsaro sosai.
Ko akwai wata tangarɗa a game da zaɓen ko na'urorin aiki?
Jami'an zaɓe sun zo tun ƙarfe 8 na safe suke wuri.
To, yaya jami'an tsaro?
Jami'an tsaro akwai sojoji akwai 'yan sanda.
Kuma babu wata tangarɗa a halin yanzu?
A yanzu ba rani na ake cikin garin Oshogo.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Tuma dalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Sai kuma batun yajin aiki, inda ayyukan gwamnati da na bankuna suka durƙushe a jihohin Kano da Jigawa, biyo bayan biyayyar da ma'aikata suka yi ga umarnin ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya na tafiya yajin aikin gargaɗi na kwana na mako guda. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Yanzu aka dai ma'aikatu da hukumomin gwamnatin jiha da na tarayya, kana da makarantu da asibitoci da galibin kamfanoni masu zaman kansu sun kasance a rufe a birni da kewayen Kano. Haka zalika, zirga-zirgar jama'a ta takaita musamman a yankunan da bankuna ke gudanar da hada-hadarsu. Tunda jami'an kungiyar ƙwadago a nan Kano suka yaba da yadda ma'aikatan a kowane mataki suka bi umarnin kungiyar na ƙasa. Kwamar Kabiru Adomin Jibir shi ne shugaban reshen jihar Kano na kungiyar ta NLC.
Ba a taɓa ma yajin aiki wanda aka samu kyakkyawar biyayya irin wannan ba. Dalili ko shi ne duka ƙungiyoyin ƙwadago guda uku da na NLC da TUC da ULC a wannan karan sun zo sun tafi da murya ɗaya. Duka waɗannan ƙungiyoyi sun zo a guri ɗaya, sun samu compliance daga rahotannin da muka samu da kuma yanda muka zagaya, kuma muna godiya ga ma'aikata, muna kuma fatan su ci gaba da zama a gidajensu har sai sun ji daga gare mu.
Yajin aikin gargaɗin na zuwa ne a daidai lokacin da al'umma ke tsaka da matsin tsadar rayuwa. Al'amarin da ya sanya masu kula da al'amura ke ganin matakin zai ƙara jefa rayuwar jama'a cikin ƙarin garari.
Mu ma ba wai a san ranmu ake tafiya yajin aiki ba. Yajin aiki shine makami na ƙarshe ga kowane shugaban kungiyar kwadago, kuma duk lokacin da aka tafi yana la'akari da irin waɗannan abubuwan, ba a san ransa ba. Shi yasa ma muka bada wa'adi na kwana 14 domin hankalin gwamnatin tarayya ya dawo. Shi kansa tattaunawar da ake yi ne aka ce an dakatar da shi har illa masha Allah. Muka ce ya kamata a dawo a cigaba, saboda ma'aikatan Najeriya sun yi haƙuri kimanin shekara 2 ya cancanta a ce an yi abin nan amma ba a yi ba.
A jihar Jigawa ma ofisoshin gwamnatin tarayya da na jihar sun kasance a rufe, yayin da hada-hadar bankuna ta tsaya cik baya ga tsayawar harkokin koyo da koyarwa a makarantun jihar. Wasu daga cikin masu sharhi kan al'amuran yau da kullum na ganin kamata ya yi kungiyar kwadagon ta matsa lamba ga gwamnatin tarayya kan bukatar kyautata tattalin arziki maimakon karawa ma'aikata albashi. To amma Comrade Aliyu Abubakar Getso da ke zaman tsohon sakataren kungiyar kwadago ta kasa reshen jihar Kano na cewa
ba safai gwamnatin take ainihin jawo wakilan ma'aikata a matsayinsu na ainihin shugabannin kungiyoyin kwadago shiga cikin harkokinta na gudanarwa ba, musamman kan al'amuran suka shafi tattalin arziki. Gani suke yi ainihin zagon ƙasa ma za su yi musu, saboda daga cikin ainihin mambobin kungiyar kwadagon nan akwai waɗanda sun karantu, sun nazarci abubuwa da yawa wanda suka shafi tattalin arziki, kuma ba sau ɗaya ba sabi ba ko a shafukan jaridu ko a hanyoyin sadarwa na intanet ɗin yanzu ainihin suna ba da ra'ayoyinsu su yi rubutu mai tsawo su nuna gwamnati irin abubuwan da ya kamata ta yi domin ta gyara tattalin arzikinta, amma ba la'akari take da shi ba. Saboda haka idan ma wani abin ya taso wanda ake buƙatar ainihin ƙwarewa, ba safai ake kirawo wakilan lebo su shigo ciki domin su ba da shawara ba, ko sun ba da shawara ba karɓa za a yi ba.
Jimlar naira 65,000 ne kungiyar kwadagon ta Najeriya ke muradin ya zama mafi ƙarancin albashi ga ma'aikatan ƙasar, maimakon naira 18,000 da yanzu suke karɓa. Ko da yake har yanzu akwai wasu daga cikin jihohin ƙasar da ba sa iya biyan hakan fiye da shekaru 5 bayan amincewa da naira 18,000 ɗin a matsayin mafi ƙarancin albashi ga ma'aikacin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Turka turka saboda kudi, da mutum ya janye wando don saboda kudi.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Akan haka ne za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi. Maudu'inmu na yau kada amanta shi ne ta yaya wannan yajin aiki ya shafe ku, amma kafin nan a shakata da wannan.
Annan Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayansu ne ke saya, yau idan talaka ba a saye kaga kayan sai ya rufe a nan. Ga cikin Lagos kuma ga Badishu, ga Laina Shu, ga Labintin Zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa, dubi babban kantikin su wai, dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai duk waɗannan dolaren da ne. Jirgin sama mai rigujin iyaka ga shi ma ba zai tashi ba, to idan talakawa ya shiga. Shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga, sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai, sannan zai dawo da su, mutukar talakawa a shiga, kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa don muku gargaɗi, gwamnatin wani in ba naku ba, ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce ka saya, in ba hanya za ka yi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, mun samu kira na fari daga Jigawa. Wake magana daga Jigawa?
Assalamu alaikum, Bala ne, jahun Jigawa State Tarayya.
To Malam Bala, muna sauraron ka.
Ina yin aiki ba komai zai haifar ba illa kawai bacin rai da sauransu. Fatan mu dai Allah ya daidaita tsarin wannan.
To amin
Allah. Huta lafiya sai Hausa.
To Malam
Amerika.
To Malam mun gode Malam.
Ba wa saja.
To mun gode bala daga Jigawa. To sai kuma jihar Kaduna. Wake magana da Kaduna.
Kai kana magana da Alhaji Ruwa ce, wadda garin da Alhaji Abubakar daga nan ga daga Alhaji Ruwa ce musulmi.
To muna sauraron ka.
Eh ni da ra'ayi ba.
Eh.
Ni na fata don Allah kada abu ya ci gaba da wannan yaji aiki. Ina son don Allah su sulhunta da su da gwamnati. Domin talaka kawai zai shafa wani yaji aiki.
To.
Eh ni ra'ayi Allah su taimaka a shirya saboda dukkan abin da kan talaka zai kare.
To ba ka ganin kaman karin albashin an yi su matalakawan ne za a kara albashin? Kana ji mina? To madalla da alamu na Kaduna layin ka ya tsinke. To bari mu ketara zuwa Taraba. Ya Taraba, wake magana daga Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kana magana da Husaini Tukura wanda ake ma inkiya da Husaini Nabalki.
To Husaini Nabalki, muna sauraron ka.
Garamar hukumar gasar local gwamnati a garin Mutundiyo.
To muna sauraron ka.
Ni dai ra'ayina kan wannan ƙarin albashi shi ne ban ga amfaninsa ba, sabila da mu da ba ma cin albashi babu amfanin da zai mana sai ƙarin tsadar rayuwa da kayayyakin masarufi da zai jawo mana.
To Malam Husaini Nabalki, mun gode, bari mu ƙetara zuwa jihar Bauchi. Waki magana daga Bauchi.
Assalamu alaikum sashen Hausa, sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba, muna sauraron ka.
To yaji aiki dai muna goyon bayan sa domin ma'aikaci dai samu karin kuɗi da kuma.
To alamu kamar layin Ayuba Garba Imam ya samu tangarda. Kana ji mu? Lalle layin ya tsinke. To mun samu kira daga jihar Taraba. Waki magana daga Taraba.
Ah, magana da Isma'il mai siyasa wata mutum zo daga jihar Taraba.
To Isma'il, muna sauraron ka.
Abin da ke faruwa dangane da maganar garin albashi, a gaskiya da farko na nuna takaicina da bakin cikin wasu jihohi da ba sa iya biyan albashinsu bayan gwamnatin tarayya ta ayyana wato karin albashi. Kungiyar kwadago ya kamata ta himmantu ta dauki mataki akan jihohin da suka ki biyan albashi tun wancan karon din har yanzu suke ci gaba da biyan 8,800 madadin 10,018 da gwamnatin tarayya ta ayyana. Rashin daukan mataki a kansu shi ya sa gwamnoni nan suka samu dama har suke nuna cewa su ba su amince da ƙarin albashi ba domin ba ita kaɗai ce aiki a gabansu ba.
To madalla Isma'il Isaku daga jihar Taraba, mun gode, bari mu ƙetara zuwa jihar Kaduna. Wake magana da Kaduna.
Assalamu alaikum, Rabi'u mai manja da kanwa da wakan lehe.
To Malam Rabi'u mai manja, muna sauraron ka.
Gaskiyar magana, yajin aikin nan ba da wani amfani domin talakawa suke shan wahala. Duk kwana biyun nan ba a janye shi ba, sai zai tashi komai za a nema haka. Banki ba ya aiki, kasuwanni ba kuɗi, to ina amfanin yajin aiki. Kuma ko an yi yajin aikin ma an yi a baya bai amfane su, mu ma bai amfane su, duk an sha wahala. Suna fata dai su dan sauƙaƙa, kuɗin ya ƙara musu hakura su je yi. Mu a tare a zauna lafiya da mu da su ɗin da talakawa ne. Mu manoma ne, mu wahala muke ci, muna nomanmu, muna haƙuri, da su ma kaɗa aikin su daga haƙuri, su a tare dai a sasanta. Mai magana Muhammadu Rabi'u mai manja da kanwa dukan lafiya. Assalamu alaikum, a tashi lafiya.
To madalla, mun gode Rabi'u mai manja. Bari mu ƙetara jihar Katsina. Wake magana da Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barka da lafiya, barka da ƙoƙari.
Barka da warhaka.
Mai magana dai. Mai magana Alhaji Lawal Karofi da ke nan tsangama ƙaramar kuma matsayin janar jihar Kaduna a Najeriya.
To Alhaji Lawal,
alhamdulillahi na ji kun ɗauko batu a kan maganar yajin aiki. Yajin aiki gaskiya aka ce yana yin shi a ƙasa, to gaskiya yana kawo taɓarɓarewar abubuwa da dama, musamman talakawa gaskiya suna shiga cikin wani hali wanda yake idan mu san samu ne a ƙaramin gwamnati da ma'aikata ya kasance a ce an yi sasanci an samu matsala tsakani. Yin za a samu sauƙin wannan abubuwa ce an janye wannan yajin aikin. Sai idan yajin aikin nan ya tsawo, to gaskiya talaka fa shi zai shan wuya, zai kowa shan wuya a ƙasar tamu ta Najeriya. Kamar dai kiran maka gwamnati gaskiya, su dai ma'aikatan nan ya kamata a dube su, ƙarin da suke so ya kasance a duba a ɗan ƙara musu, su kuma su yi haƙuri kuma ba kamar yadda suke so ba a samu ci gaba a ƙasar gaba ɗaya. Na gode ga yarayin Amerika, ku tashi lafiya.
To madalla, mun gode Lawal Karofi. Bari mu ƙetara zuwa jihar Kaduna. Wake magana da Kaduna.
Bello Sokoto ne daga nan Kaduna.
To Bello Sokoto muna sauraron ka.
To gaskiya magana ni wannan yaji ake gaskiya daidai ne saboda tsakanin Allah ma'aikata suna cikin wahala. Duk wanda ci bai gona ƙara ma'aikata albashi gaskiya da kiki ne saboda irin wahalar da ake 18,000 ko shinkafa ba su maka sannan a ci abin mutane suna wahala. Wallahi ni na goyi bayan nan yaji ake gaskiya ƙara albashi ba wani abin da zai faru.
To ina ga manoma fa.
Ina ban zawi.
Ina ga manoma wanda su sun ce noma suka dogara da shi ba albashi ba. Kana ganin ba zai shafe su ba?
To ai nuna wasu yanzu a musa yanzu duk manoman Najeriya aka ci su miliyan 5 mu miliyan 180 muke sha abinci kullum tsara muke siya amma kuma aka ci su wani masu da daɗi. Ni na goyi bayan nan ƙarin albashin ma'aikata 100% wallahi. Na gode Bello Sokoto daga nan Kaduna.
To madallah mun gode Bello Sokoto. Bari mu je jihar Kebbi. Waki magana daga jihar Kebbi.
To assalamu alaikum. Kuna magana da Shehu Arab Nasara.
To mallan Shehu muna sauraron ka.
To ni a matsayina na talakan jihar Kebbi. Magana Allah bamu goyi bayan tauye ma talaka haƙi ba. Saboda mu jihar Kebbi gaskiya magana Allah mun samu mai gwamna wanda yake adali yana biyan albashi irin yadda ya kamata. Yanzu haka wanga tsarin da ake so a ji. Gwamna Atiku ya ce da an yadda cikin gwamnati sun yadda shi zai fara biyan wannan kuɗin.
To madalla.
Ya samu 'yan majalisu wanda ke ba shawara irin dan.
To madalla mun gode shi. Bari mu ketara jihar Taraba. Waki magana daga Taraba.
Sunana Bello.
To Bello muna sauraron ka.
Kun gaba ɗaya magana hajjin aikin nan muna roƙon gwamnati da ta yi haƙuri ko ba haka ba ne ta ɗan mutu ƙari ko ba haka ba ne. Sannan su ma'aikatan kansu akwai masu zuwa suna karɓan kuɗi kuma ba sa zuwa aiki musamman ma irin gwamnatin Taraba. Mutum ɗaya zai ɗauko mutum 50 ya sa a ma'aikata yana karɓan kuɗi da sunansu.
To madalla mun gode Bello daga jihar Taraba. Bari mu ƙetara zuwa jamhuriyar Nijar. Wa muka samu daga Nijar?
Kuna tare da Abdu Kasko daga nan unguwar Wadata Tawa jamhuriyar Nijar.
To Abdu muna sauraron
ka. To lalle ni ra'ayina da zan bada shine dai ya kamata don Allah da Annabi su samu dai su shirye kansu saboda gaskiya yin wannan tsarin da sun kai abun bai yi ba gaskiya a ce ana yajin aiki ga magari su ya kamata su tsaya su yi nazari fi sabilillahi. Su dibi irin yadda ƙasarsu take ciki babu zaman lahiya ko ta nan ya kamata su tausaya saboda talakawa ne ke wahala kuma gashi yau duk abin da ya shafi abun ya tsaya ce hatta da mu makwabta abun ba mu jin daɗin shi saboda abin da duk ya shafi Najeriya ya shafe mu yan Nijar gaskiya fi sabilillahi don Allah da Annabi su dibi yanayin da ƙasa take da talaka don Allah a tausaya yau uwa ɗaya uba ɗaya muke mu da su wannan abun bai kamata ba fi sabilillahi. Muna fatan dai Ubangiji Allah shi sa su gyara. Ra'ayina kenan. Kuna tare da mai sauraron ku Abdu Kasko nan nake unguwar Wadata Tawa jamhuriyar Nijar gidan rediyo murya Amurka. Ku tashi lafiya. Na gode.
To mun gode Abdu Kasko. To sai kuma jihar Borno. Waye daga jihar Borno?
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Sune magana sunana Isa Alhaji Bala daga Biyu.
To Isa Alhaji Bala muna sauraron ka.
Game da yajin aikin da ma'aikatan Najeriya suke yi a gaskiya fi sabilillahi idan suna yi ne don neman ƴancinsu muna goyon bayansu amma fa in suna yi ne don siyasa to Allah ya sani su yi tsoron Allah su nemi haƙƙinsu tsakani da Allah amma in don siyasa ne to Allah ya sani. Muna fata Allah sa su nemi haƙƙinsu tsakani da Allah. Allah ya taimake mu da jami'an Najeriya baki ɗaya. Assalamu alaikum.
To madalla Isa Alhaji Bala daga Weka za mu kulla layin wayar namu sai kuma Allah ya kai mu gobe za mu buɗe layi domin a ƙara kira a bayyana ra'ayi. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ci ƙarfe 5:06 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na
wasanni a taƙaice.
Mahure da 'yan wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya Gano Kuro ya bayyana rashin gamsuwa da matakin hukumar kwallon kafar kasar wato NFF na buga wasan neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019 da Najeriya za ta yi da kasar Libya a filin wasa na Ahmadu Bello da ke Kaduna a arewacin kasar. Sabanin wasu rahotanni da ake bazawa, hukumar ta NFF dai har kawo yanzu bata sauya filin da za a buga wasan ba zuwa filin wasa na Gorson Apabio kamar yadda aka fada. To sai dai Ro ya bayyana damuwa da filin wasan na Ahmadu Bello a wata zantawa da yayi da shugabannin hukumar a birnin London. Kocin ya ce ya ziyarci filin wasan a watan jiya kuma ya lura cewar filin yayi karami, girman sa bai kai matsayin da ake bukata ba, don haka ƴan wasan sa ba za su ji dadin wasa a cikin filin ba. Ro ya ce yana hasashen ƴan kasar ta Libya su ba da karfi sosai ga tsaron bayan gidansu a wasan da za su buga da Najeriya, don haka zai yi wuya ƴan Super Eagles din su iya samun galaba akan su a wannan karamin filin wasan na Kaduna. To sai dai ya bayyana fatan cewa za a sauya bagiren wasan zuwa Uyo, inda ake da babban filin wasa mai fadi wanda zai baiwa ƴan wasansa damar karya lagon tsaron kasar ta Libya. A Turai kuma jigajigan gasar kwallon kafa ta La Liga a kasar Spain sun kwana da mamaki bayan da ajiya Laraba suka sha kashi a lokaci daya wasannin da aka buga na gasar. Zakarun gasar Barcelona sun sha kashi ne a hannun Leganes da ci 2-1, yayin da ita Real Madrid ta ji jiki a hannun Sevilla da zunzurutun ci 3-0. Wannan ne karon farko da zaratan kungiyoyin biyu suka sha kashi a rana daya tun daga watan Janairun shekara ta 2015. Damar kocin Manchester United ta Ingila Jose Mourinho na ci gaba da aikin sa a kungiyar na ƙara disashewa a daidai lokacin da yake ci gaba da fuskantar barazana da matsin lamba. Tsohon yaro Mourinho a Chelsea Frank Lampard da ke horar da ƴan wasan kungiyar Derby a halin yanzu ya yi wa jarod da United din ta Mourinho daga gasar cin kofin Carabao ranar Talatar da ta gabata, baya ga kunnen doki da United din ta yi kuma da Wolves a wasan gasar Premier. An ruwaito cewa Mourinho ya shirya wa barin kungiyar ta United sakamakon takaddama da ta taso tsakaninsa da ɗan wasansa ɗan ƙasar Faransa Paul Pogba, sakamakon sakon da ya yi a shafinsa na Instagram wanda ya ɓata ran kocin nasa. Kontragin Mourinho a United din zai karkare ne a shekara ta 2020, wanda hakan na nufin kungiyar za ta biya shi kuɗaɗe idan har ta yanke hukuncin korarsa, har sai dai idan shi da kansa ne ya nuna sha'awar ficewa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla yanzu kuma sai labarai takaici.
Shugaban kasar Palestine Muhammad Abbas bai yi wata ba dangane da hannu da shugaban Amurka Donald Trump yake da shi a rikicin Isra'ila da Palestine, a yayin da yake gabatar da jawabi yau a gaban ta babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Ya ce birnin Kabul ba na siyarwa ba ne, kana ya 'yancin 'yan kasar Palestine ba abu ne wanda za a yarjejeniya a kai ba. China ta yi watsi da zargin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na cewar tana shirin yin kutse a babban zaben kasar Amurka da za a gudanar. Wasu kafofin yada labaran kasar China sun musanta wannan, sun ɗauki wannan a matsayin wata magana wanda bata dace ba, sauran kuma sun kira shi akan wata hanya ce da shugaban yake gabatar da kamfen nashi. Makomar mai bincike na musamman dangane da shishigin da kasar Rasha ta yi a lokacin babban zaben Amurka a shekarar 2016 zai iya shiga cikin wani hali, domin kuwa wata sabuwa ta kunno kai. Ɗaya daga cikin mutanen da shugaba Donald Trump ya gabatar da sunansu don a wanke su a matsayin alkalin kotun kolin kasar ya samu yana cikin wani hali.
Da takaitattun labarin mu a kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Ya za madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Lesley Gresham da ta hada da bada umarni, da injiniya mu na yau Suleiman Tarawali. Ibrahim Jarume ke cewa mu kwana lafiya, Allah shi ba mu alherinsa.